يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروكك تهت بيبا كودا مها تبيا نكيدا كودا مها تبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fata shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun ƙarshe a shekara ta 2022. Waiwaya aka ce maganin bantuwa. Daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin shirin domin iyali wannan shekara, akwai batun fitali da ƙudurin da zai ba da damar cimma burin mata a Najeriya na samun kashi 35 cikin 100 na mukamman siyasa. Lamarin da ya sa matan suka yi kware-kware zanga-zanga a birnin tarayya Abuja da nufin ganin a wannan karo haƙasu ta cimma ruwa. Shirin domin iyali ya nemi mata masu ruwa da tsaki domin musayar miyo a kan wannan lamari. Wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa ta bayyana abin da ƙudurin ya ƙunsa.
Suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama ƴar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna ƙunshe ne a ƙudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Ƙudurin doka don samar da sharuɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Sani Bajabi Amina ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail, da barista Hassana Ayuba Meriga, da Balaraba Abdullahi. Da su za mu tattauna akan wannan batun. Bari mu fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Ba haka bane ba, wai ba mu nemi wannan ƴanci ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan ƴanci. Na tabbata za ki tuna labarin su Sumulayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambasawa ba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka, ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake riƙe da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi ƙoƙari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya, kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen 5 mu iso da ƙafa don mu nuna musu da yawanmu, muka cika Abuja da su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara ƙoƙarin gyara, shi ma muka yi aka yi ƙoƙari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo, har sai da suka ce za su fita daga cikin harkar idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake riƙe da ministry ɗin mata, shi ma an yi wannan ƙudurin, ba su yi ba. Babban abin zafi shi ne mazan nan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba, su suke riƙe da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai America da su zanta mahannu, ai ba ta wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya a kafa hannu, kana da niyya. amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokar nan ga lawyer a gaban mu akan ka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kasashen saftama mana hannu na United Nations Child Rights Act shi kuma General Babangida yana shugaban kasashen shi ma president din yake president din Najeriya shi yarranta ma mana hannu kuma yayin ratification na sido shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar dinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya kamata na hannu duka za ka gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma 35 din ya kamata yanzu ne Nairobi a ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mu kai wannan mutum so babu mu nema bane duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen daya ne kawai ba su yadda cewa mu partners ba su yadda bane
barin tambaye barista Hassana Ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ko mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiya ya kike kallon shi
eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koken mu da muka kai suna ganin idan har an amince mana suna gan tamkar kabon mata za su kwace mulkin Najeriya waɗanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa attako su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane
a wannan shekarar ne kuma aka cika shekaru 8 da sace ƴan matan Tibob da har izuwa ranar cika shekarun babu tabbacin inda sama da 100 suke ko kuma halin da suke ciki Madina Dauda ta tattauna da shugaban al'ummar Tibob mazauna birnin tarayya Abuja Nkechi Muta wanda ya bayyana halin da ake ciki
halin da muke ciki da gaskiya ba dadi tunda aka kwashe ƴan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takeicin ne shine iyayen su ma ba su iya su zauna su samu zaman lafiya ba bai dade ba kafin izo nan haraba na wannan gidan radio sai da na dan tambaya wata kila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin ƴan iyaye ƴan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na dauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne amma number da aka gaya mu yanzu da bai dade ba 38 wanda suka mutu
iyayen waɗanda
iyaye ƴan matan nan to akwai guda 2 wanda ni daya musamman na tabbatar Boko Haram ne mai kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyaye ga kuma tunani ƴaƴan su wanda gwamnati yayi alƙawari cewa gwamnati zai kwato musu to abin ba dadi ne a kasar mu gaba da mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alƙawarin rashin cikan alƙawarin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida
har yanzu suna cikin halin haula kenan
har yanzu haka ne
to yanzu a yau ƴan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su
to a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106 siyasa na tambaya kafin ma izo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannun waɗannan mutane
109 ba 110 ba
ba 110 ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita din tana hannun gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba sai yasa nace to da suke in dai har na tambaya an ba ni cikakken bayani to saura 109 ke
kamar yadda aka sani zuwa yanzu mata a Najeriya ba su samu yadda suke so ba a majalisa game da wannan kuduri yayin da halin da ake ciki dangane da ragowar ƴan matan Tibok da har yanzu ba a san makomar su ba bai sake ba idan ta kama za mu sake waiwaye waɗannan batutuwa shekara mai zuwa idan muna cikin masu rai. Muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin a wannan shekara mai karewa. Kada ku manta za ku iya sauraron dukkan batutuwan da muka taba wa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Da alheri.
Umadi ko kan wani kwaya ba. In yi shuru ko yi magana.